أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau uku ga watan Ramadan a Juma'a uku ga watan Ramadan na wannan shekara ta 1431 wanda ta yi daidai da 13 ga watan 8 na shekara ta 2010 ta miladiya zamu yi wani sabon darasin na tafsirin littafin Allah mai girma a cikin suratul Nisa zamu fara da tambayoyi ga akwai tambayoyi da aka aiko guda uku a tambaya ta farko dan uwa yake cewa yana buƙatar bayani dangane da azumin mace mai tsohon ciki shin idan mai ciki ta sha azumi menene akan ta a mace mai ciki sawa'un tsohon ciki ko a saurayin ciki ko jaririn ciki duk hukuncin su daya mace mai ciki hukuncin ta ana bata hukuncin mara lafiya ne Allah ta'ala kuma ya ce wa in kuntum marda أو على سفر أو وإن كنتم مرضى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر wanda ya zamanto mara wanda ya kasance mara lafiya daga cikin ku ko yana kan tafiya ya zamanto ya sha فعدة من أيام أخر أي فعليه عدة من أيام أخر wadan suranaku wato akwai ramako zai rama na daga waɗansu kwanaki daban ba na Ramadan ba wato in Ramadan ya wuce sai ya rama ramuwa shine akan mai mara lafiya babu fidiya babu komai domin bai yi tafsiri ba bai gajar ba laifinsa bane da ya rashin lafiya ba kuma dan maslahar wani bane dan maslahar kansa ne dan saboda lafiyar jikinsa ita lafiya ita ce manatul wato at-taklif ita ake rataya bin shari'a da ita in yana da lafiya zai azumi in ba shi da lafiya kuma ba ya zamanto cewa azumin zai sanya shi ya samu mashakka ba zai azumi ba to ba zai yiwu a ce hikimar sauke wajabcin azumi ga mara lafiya shine saboda wahala ita kuma wahala ba za ka iya kiyasta ta ba ba ta da miƙiyasi don haka ne sai aka sanya madhinna wato wajen da ake tsammanin samunta aka sanya shine illar wato mutum kada ya azumi rashin lafiya da tafiya a rashin lafiya ana tsammanin samun wahala tsanani fiye da tsananin mai lafiya da tsanani fiye da tsananin da mai lafiya zai samu wajen yin azumi dan haka sai aka yi masa rukusa dan haka mace mai ciki tana da rukusan kanta sha azumi idan ta sha azumi sai ta rama bayan ta riga ta haihu ta yi tsarki sai ta rama idan ya zamanto wajen ramuwar ma saboda akwai shayarwa ba za ta iya ramuwa ba to shi ma wannan tana da uzuri sai dai abinda sahabbai suka yi fatawa da shi dan game da mai shayarwa in ba ta yi azumi ba shine cewar idan a cikin Ramadan ne za ta yi azumi ta rama za ta yi azumi amma ta ciyar wannan shine fatawar su Abdullahi dan Umar ta ciyar mudu biyu ga kowace rana wato rabin sa'i ga kowace rana wajen ciyarwa din nan mutun ya mace sai ta ciyar da wannan ko kuma tana da zabin ta iya hada abinci wanda yake mutun zai iya ci kamar gurasa da zuma ko gurasa da miya ko kuma wake da shinkafa da mai abinda dai za a yake bisa al'ada abinci ne wanda za a ci idan mutum ya ci wannan ya ci abinci in aka yi wannan ma aka ciyar wannan ya wadatar ba sai ya zamanto kan cewa ya cika mudu ɗaya ko mudu biyu din ba kamar yanda ya zo a cikin fatuwar sahabbai abinda ake nufi dai ciyar da miskini domin ya zamanto fidiya gare shi domin ya zamanto wato kamar fidiya ce akan jinkirin da ya yi wajen wato jinkirin da ta yi wajen rama azumin haka zalika idan tana shayarwa a cikin watan Ramadan in ya zamanto cewa shayarwa ya sanya ta za ta shiga cikin mashakka wajen yin azumi sai ta sha sai ta rama to to in tarama din a bisa wannan fatuwa ta sahabbai a taciyar akan kowace rana da tasha ta ciyar da miskini guda daya domin ita hukuncin ta a lokacin ba hukuncin mara lafiya bane ta yi ne saboda maslahar jaririnta dan ta yi ya zamanto in tana azumi ba za ta samu isasshen nono da jaririnta zai koshi ba saboda haka wannan ya sanya tasha banban da hukuncin mai mara lafiya wanda mara lafiya saboda maslahar kansa ne aka ce ya sha azumi dan haka ba a ce ya ciyar ba amma wanda take dan maslahar wani ne daban to wannan a bisa fatuwar da kuma fatuwar waɗannan sahabbai da muka ambata Abdullahi daga cikin su akwai Abdullahi dan Umar shi yasa malamai suka ce mai shayarwa in ta sha azumi ita za ta ciyar tare da rama rana daya tare da rama kowace rana daya da ta sha azumi na'am a ba magana koshi ai koshi ba za ka iya yakantar da shi ba ana daukan hukuncin madaidaici ne hukunci na al'ada eh hukuncin na al'ada yanzu kaga kamar ai ko nan ne ma yanzu ko wani mai gidan abinci ai akwai abincin plate ko wanda dai shine mu'tadili zai ce amma abincin da za a ba mu plate abincin abin nan wanda yake aikin karfi daidai da abincin wanda yake ya riga ya koshi amma dai kaga dai duk dai ake kawowa plate ake kawowa saboda wannan hukunci yana tafiya zuwa ga hukuncin al'ada yana daga cikin ka'idodin shari'a al'ada muhakkama ita al'ada ana hukunci da ita ana hukunci da ita abinda al'ada ya gudana kan cewa wannan shine abincin da mutum zai ci to shikenan shi shari'a za ta yi hukunci da shi na'am na'am ai ga kowace rana da aka sha za a ciyar ku kula cewa batun ciyarwa wajen ramuwa ga mace mai shayarwa ne in ta sha azumin watan Ramadan da wanda ramuwa yake a kansa sawa'un matafiyi ne ko mara lafiya ya zamanto akwai ramuwar azumi a kansa yayi jinkiri bai rama azumin ba har wani Ramadan din ya shigo ko da ko uzurin shine shayarwan mai shayarwa mace ce tana da ciki a cikin watan Ramadan sai ta sha azumi saboda haka kun ga abin da yake kanta shine za ta yi ramuwa kawai na kwanakin da ta sha kwana biyar yana kanta saboda kwanakin da ta sha bayan sallah sai ta haihu tana shayarwa har wani Ramadan din ya zagayo bata samu ta rama wannan kwana biyar ba har wani Ramadan din ya zagayo to wannan rashin ramuwar nata saboda shayarwa da take yi to amma shayarwa ba hukuncin rashin lafiya bane saboda haka ba za a bata hukuncin cewar tana da uzuri akan jinkirin ramuwa har wani Ramadan din ya shigo ba to saboda ya rata da haƙƙin wani amma wannan shi ma uzuri ne saboda haka idan ta tashi ramawa sai ta rama amma ta ciyar da miskini guda daya haka zalika matafi ko mara lafiya namiji da wani uzuri ya sanya shi da ya zamanto kan cewar yana da ramuwa a kansa bai rama ba har wani Ramadan din ya shigo yayi saki akan jinkirta ramuwar watan Ramadan har wani Ramadan din ya zo to idan ya rama zai ciyar a maimakon kowace rana ya ciyar da miskini guda daya wannan shine fatuwar sahabbai waɗansu malamai sun saba akan wannan amma wannan shine fatuwar sahabbai kuma wannan shine mazhabar Imam Malik cewa mutumin da ya jinkirta ramuwar azumi har wani Ramadan din ya shigo sawa'un saboda tafiya ko saboda rashin lafiya ko kuma mace saboda ciki to za ta rama azumin kwana in suka rama azumin da yake kansu za su ciyar da miskini guda a maimakon kowace rana guda saboda haka wanda yake da azumi biyar sai ciyar da miskinai biyar waɗansu malamai sun soyar da kan cewar ran da ya ramuwar ranan zai ciyar da miskini idan ya yi azumi na ranar farko a ranar da yake azumin sai ciyar da miskini ɗaya in ya zo na rana ta biyu a ranar da yake azumin sai ciyar da miskini ɗaya idan ya tattara su ya ciyar da miskinai biyar a rana ɗaya ya yi sawa'un kafin ya yi azumin ko bayan ya yi azumin ko yana cikin yin azumin almuhim dai ya yi ta zamanto kafara gare shi a kan sake da ya yi wajen ramuwa har wani Ramadan ɗin ya shigo babu nasi akan wannan babu hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa na ce muku akwai sabani a cikin maganganun malamai amma sahabbai sun yi fatawa da wannan daga ciki akwai Abdullahi dan Umar wanda kuma akan haka waɗansu malamai suka tafi a kai kuma shine mazhabar Imam Malik saboda wannan fatuwa ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yace naji ka ce akwai mutumin ko malamin da idan zai yi addu'a farko sai ya fara da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam tsakiya ma haka karshen addu'ar tasa ya rufe da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam muke son karin bayani salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin ladubban addu'a kamar yanda yazo a hadisin ubayd ibn umayr annabi sallallahu alaihi wasallam yaji wani mutum yana yin addu'a bayan yayi sallah sai yace ajila hadha wannan yayi gaggawa sannan yace ya shirye da mu yanda ake addu'a idan mutum ya tashi yin addu'a in yayi sallah yayyabo ga Allah sannan yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya roki abin da yake so sai Allah madaukakin sarki ya bashi wannan ya nuna kan cewa yana daga cikin ladubban yin addu'a mutum ya kaddamar da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a cikin wannan ne Ibnul Qayyim ya kawo kisar wanda daga cikin malamai magabata da yake cewa shi yana yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kafin yayi addu'a da in yana cikin addu'a da in ya gama addu'a saboda ganin cewar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam karbabbe ne wajen Allah to abin da duk ya faru tsakanin waɗannan shi ma zai zamanto karbabbe shi kansa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a ce saboda haka idan mutun yayi shi din a bisa yanda wannan malami yayi shi ma babu laifi duk da yake abin da dai hadisi yazo na annabi sallallahu alaihi wasallam shine ka kaddamar da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kafin kai addu'a idan kai wannan kai abin da sunna ta koyar amma in ka kara akan wannan wannan karin alkhairi ne kamar yanda yazo a hadisin Ubay ibn Ka'ab yace ya Rasulullah kam aj'alu laka min salati salati na nawa zan sanya yazo ayi zuwa gare ka ya Rasulullah yace yanda ka so yace in sanya thuluthi ma'ana wato thuluthin lokaci na duk wani abu da zan yi na addu'a ya zama to salati ne gare ka ba neman wani abu nake ba yace idan kai yana da alkhairi in ka kara zai zama to yafi maka alkhairi yace in sanya nisf yace ma shi ita wa in zidta fa huwa khairul lak yanda kaso in ka kara yafi maka alkhairi yace aj'al laka salati kullaha aj'al laka du'a'i kullaha alayk wato salatun lak in sanya addu'a ta gabaki daya salati ne a gare ka yace idan tukfa hammak wa yughfar dhanbuk yace in kai haka sai ya zamanto an isar maka da duk abin da yake damun ka kuma an yafi maka dukkan zanubanka wannan hadisi ne ingantacce na Ubay ibn Ka'ab akan wannan wanda yake yana daga cikin abinda watakila su waɗannan malamai suka duba akan haka wannan yace da Allah ayyuwa masu bin malam in yana jan baki magana su daina idan shi alqur'ani ana karanta shi a saurara ka sauraron karatun alqur'ani ibada ne yayin da ake jan baki ka saurare shi ya shiga jikinka shi ya bibisa yana yi kai ma kana yi tare da shi shi yasa kaga a cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yace mali unazaqul qur'an me yasa ake jayayya da ni wajen karatun alqur'ani yana karatu wani yana karatu wanda yake wannan sai ya kawo ma mai karatu tashwishi sai ya rikita masa tunaninsa kuma kai kanka da kake jin karatun ka rasar ma da kanka wata fa'ida babba daga cikin fa'idodin alqur'ani shine sauraron sa domin kamar yanda yazo a hadisin Abdullahi dan Mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace karanta min alqur'ani yace ya Rasulullah kai zan karanta min alqur'ani kuma gare ka aka saukar da alqur'ani yace inni uhibbu an asma'ahu min ghairi ina so in ji shi daga wajen wani in ji shi ni ma in ji wannan ibada ta sauraron karatun alqur'ani sannan ya karanta masa wannan surar da muke karantawa yanzu suratul nisa har sai da ya kai inda Allah ta'ala yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hasbuk ya isa haka da ya daga kansa ibnu mas'ud sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam idanunsa na kwarara da hawaye do tasirin karatun alqur'ani kenan wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a ash-shahidin idan suka ji abinda aka saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga idanunsu suna kwarara da hawaye saboda abinda suka sani na gaskiya suna cewa ya ubangiji mu mun yi imani ka rubuta mu a cikin masu shaida to alqur'ani yana sanya irin wannan tasirin ake so dan haka akwai fa'ida mai girma a cikin mutun yayin kawai yayin da ake karatun alqur'ani ya saurare shi domin ya shiga jikinsa ya bashi irin wannan hali na mu'minai mabiya annabawan Allah Allah ya mana gamtakatar sallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulina nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
a'udhu billahi minash shaitani rajim الناس على ما آتاهم الله من فضله أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا
Allah Ta'ala ya ce, am lahum nasibun minal mulki fa idan la yu'tuna an-nasa naqira. Ko suna da wani rabo ne a cikin mulki, in suna da shi, in da suna da shi, la yu'tuna an-nasa naqira, ba za su ba mu mutane ko da cibiyar nan da ke cikin cibiyar kwallon dabino kwatankwacin wannan na abin da suka mallaka, ba za su ba mu mutane ba saboda tsananin rowa. Wannan ma bayyana wata fuska ce ta zargi ga Yahudawa da sifanta su da wannan sifa ta wato rowa da kuma san handama da babakere akan abin da suka samu. Allah ya ce ko suna da wani rabo ne na mulki a wato irin yadda kakanninsu suka samu, Annabi Sulaiman da Annabi Dawud sun kasance suna da mulki, to ko su ma waɗannan din sun samu wani abu na mulki ne dan haka suke wato a so suke daukan wannan matsayi dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai. Idan ku da sun samu mulki da ba za su ba mu mutane komai ba, gashi kuma Allah madaukakin sarki sai ba da falalar sa yake yi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai, wanda ya nuna kan cewar mulki dinnan Allah ya riga ya kwace shi daga hannun Yahudawa. Wannan ayar tana nuni ba tana nuni ne akan cewar Yahudawa ba za su samu mulki ba, ba kuma tana nuni bane kan cewa za su samu mulki, a'a tana bayyana irin mummunan halin su na rowa da suka sifanta da shi, wanda yake ya saba tafarkin annabawa cewa idan da sun samu rabo na mulki ba za su zama to kan cewa masu wato masu kyauta ba, kamar yanda Allah Ta'ala yake cewa a cikin suratul Isra, قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق دا كنا دملكر تسكوكين رحمر أبنجينا دا كن ركي حنا ينكو خشية الإنفاق سبودة صوران شيروا كنا غنم باير ور دي سنية أبن دكوكي دي شي يكاري وان دي كيو نا علامة تي ترشين يكيني علامة تي ترشين يكيني كرنك غنم كان شي ور أبن دكوكي دي شي زي يكاري دو من إدن كو كنا دي يكيني kasancewar taskar Allah ba ta da iyaka, to kasan infaki bayarwa saboda Allah ba zai karar da dukiya ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zan gaya muku abubuwa guda hudu ku kiyaye su, kuma zan rantse a kansu, dukiya ba ta taba tawaya ba saboda sadaka, bayarwa saboda Allah ba zai rage dukiya ba, babu kuma wanda yayi tawali'u ya kaskantar da kansa face Allah madaukakin sarki ya daukaka shi. Sannan duk wanda babu wanda yayi afuwa, babu wanda ya zamanto kan cewa yayi afuwa, face Allah madaukakin sarki ya kara masa izza, ya kara masa daukaka. Ka daina ganin kan cewa in kai afuwa ai haba mutane, in kana kauda kai kana tauda kai tattaka ka za'i, in dai kai afuwa saboda Allah to wannan afuwar izza za ta kara maka. Sannan kuma babu wanda ya taba bude kofar tambaya da roko, face Allah ya bude masa kofar wato talauci. Wannan abubuwa guda hudu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku kiyaye su, kuma zan rantse akan su, haqa'iq ne. To dan haka waɗannan rashin yaqinin su da Allah shi yasa suka zamanto masu rowa, wato da sun samu mulki za su zamanto marowata, kuma wanda ya nuna kan cewa mulki baya dawama da rowa, baya tafiya da rowa. Dukkan wanda kaga Allah madaukakin sarki ya bashi mulki kuma ya damke hannunsa, to wannan mulkin sa ba inda zai je, wannan mulkin sa ba inda zai je dole yana daga cikin alamun mulki ya zamanto kanta mai mulki mai zamanto mai kyauta ne kaga haka annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya bashi mulki ya zamanto kancewar yana kyautar wanda baya jin tsoron talauci kuma wannan ya nuna halin yahudawa shi yasa malamai da yake makarant da suka tarbiyantu da tarbiyar alqur'ani tasirin wannan ayar ne yasa suka rinka kira ga wato sarakunan musulunci na wannan na zamanin su na zamanin waɗannan malaman da kada su kuskura su ba ma yahudawa damar samun mulki su Muhammad Rashid Rida a cikin tafsirin sa na Al-Manar yana kira ya zuwa ga sarakunan daular Uthmaniya wanda Turawa suke cewa Ottoman the Ottoman Empire daular Uthmaniya daular Turkawa wanda Turawa suka rusa ta bayan yakin duniya Ottoman Empire bayan yakin duniya na'am Ottoman eh su ne ake cewa Turkawan Uthmaniyin wato Ottoman Turks suke cewa kada su kuskura domin a zamanin su ne domin a zamanin su Yahudawa suka rinka tuttulowa zuwa Qudus suna so su kafa su yi sansani Palestine ta zamanto musu kasa a lokacin nan suke gargadin su lokacin nan ba a kafa daular Isra'ila ba kada a kuskura a bama Yahudawan Isra'ila daman su kafa daula domin in suka samu mulki Allah ta'ala ga abin da yake ablahum nasibun min almulki fa idan la yutuna an-nasa naqira in suka samu mulki ba za su bama mutane koda wannan dugon dake cikin dake tsakiyar kwallon dabino ba kun san kwallon dabino yana da wata cibiya wanda daga wannan cibiyar ce tsiran sabon dabino in aka binne kwallon yake fitowa kun san dai a cikin kankanta da wulakanci babu kamar sa kwallo ne babu ma dabinon da za a ci to wannan ma kyashi suke su bama mutane saboda tsabar ruwa to haka ko suka yi daga baya da zo suka samu mulki muna gani yanda mu'amalar su take ga Falastinawa hatta ma wanda ma suke so su taimaka musu da kawo musu kayan abinci su ma sun hana su ba wai su kansu su ba su kayan abin taimakon ba da kayan ginin da maganin da abincin a wanda za su kawo musu dauki daga waje ma sun hana su abinda suka yi kenan kwanaki da flotilla din nan da suka je na jiragen ruwa da za su kai kayan dauki suka sa sojojin su suka karkashe na karkashewa suka kori na kora suka hana a kai musu kayan taimako din to wannan shine tsananin wato rashin insaniyar tazu ka taba ji an yi wani ambaliya wani abu ya samu mutane kaji ana babato ana yada sunan Yahudawan Isra'ila sun kai dauki sun kai taimako za ka taba ji ba Allah ya yi gaskiya sannan Allah ta'ala ya ce am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli koko suna yi ma mutane hasada ne akan abin da Allah madaukakin sarki ya basu na falalarsa faqad ataina ala ibrahima alkitaba wal hikma to su sani fa mun riga mun bama mutanen gidan annabi ibrahim alkitaba wato littafi shine wato jinsin littafai da Allah ya rinka saukowa na wato shine annabci wal hikma da kuma hikima wadda take shine wato fahimtar yadda za a yi aiki da littafin Allah wa atainahum mulkan azima ko mun basu mulki mai girma wato idan suna hasada an yi sabani akan me ake nufi da annas anan wadan suka ce ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam shin suna yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam hasada ne akan abinda Allah ya bashi na daga cikin falalarsa shine annabci Allah ya bashi annabci to ai ba shine farkon annabi ba ga ali ibrahim dukkan wani annabi da yazo daga cikin zuriya annabi ibrahim yake Allah ya basu littafi ya basu hikima kuma ya ba su mulki mai girma a ciki ya sanya annabawa masu mulki annabawa sarakuna kamar annabi Dawud kamar annabi Isma'il kamar annabi Sulaiman to idan hasada za su yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to su yi ma waɗancan ma hasada mana bayan kuma suna da awarkan cewa su wannan annabawan su ne idan kuma su sun ce ba za su yi hasada a gare su ba saboda su suna daga cikin zuriyar annabi Ibrahim to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma su kansu ba sa musu cewa yana daga cikin zuriyar annabi Ibrahim domin jika annabi Isma'il ne kuma annabi Isma'il babu bayhudin da yake inkari kan cewa dan annabi Ibrahim ne saboda haka shi ma yana cikin ala Ibrahim dan haka idan suka yi masa hasada me ye dalilin shi za su yi hasada a gare shi ba su yi hasada ga sauran annabawan da suke cikin ali Ibrahim ba waɗansu kuma suka ce abinda ake nufi da annas a nan wajen wato al'ummar larabawa ko kuwa suna yi musu hasada ne akan abinda Allah ya ba su na falalarsa shine Allah ya tayar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin su bayan da su mutane ne ummiyai babu annabci a cikin su duk annabci idan yazo yana zuwa cikin bani Isra'il ne saboda haka yanzu annabci ya koma hannun Larabawa suke hasadar ya zamanto cewa sun yadda da cewa su ma irin falalar da Allah ya yi musu su Yahudawa falalar da Allah ya yi musu na sanya annabci da sakon littafai da ilimin littafai a hannunsu yanzu ga wata al'umma ta daban ba su ba su kuma Allah ya ba su saboda haka suke hasada akan wannan to idan suna yin wannan hasadar to su sani cewa ai Allah ya sanya cewar annabci da hikima da kuma mulki mai girma Allah ya sanya shi a cikin zuriyar Annabi Ibrahim kuma su nan Larabawa suna cikin zuriyar Annabi Ibrahim a cikin dai wannan da kowane ma'ana ne guda biyu akwai inkari na hasadar su na hasadar Yahudawa da suke yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai kuma dama ita hasada ita ce abin da take wato babu magani a gare ta illar zuciya cuta ce ta zuciya da babu abin da zai maganinta babu abin da zai maganinta sai dai ka rinka neman tsarin Allah daga sharrinta da kada Allah ya sanya ka a cikin zuciyarka abin da ake nufi da hasada shine wato burin kaucewar ni'ima ga ma'abucinta ko da ni'imar bata dawo gare ka ba tafi al-ghibta shine kai burin samun ni'ima tamkar ni'imar da wani yake da ita amma idan kana burin gushewar ni'ima kuma bayan kana burin gushewar ni'imar ba wai ni'imar ta bar wajen mai ni'imar ta dawo gare ka ba a'a ya zamanto dai kawai shi ba shi da ita to wannan shine ainihin wato cuta ta zuci wadda tana daga cikin jinsin cutar da ke cikin take tare da iblis domin abin da ya sanya shi kenan ya saba umarnin Allah saboda yana ganin Allah ya fifita Annabi Adam a kansa saboda haka yake gurin gushewar wannan ni'ima da Allah ya yi ma Annabi Adam yace shi kuma sai ya tabbatar cewa ya halaka shi da shi da zurriyarsa to duk wanda yake da hasada yana da jinsin wannan cuta ta iblis wanda yake kuma yana da Yahudawa suna daga cikin wanda suke da ita domin ba wani abu ne ya sanya su kimbin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba illa hasada Huyay ibn Akhtab yana daga cikin shugabannin Yahudawa shugaban Banu Nadir wanda daga baya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri yarsa farkon zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam Madina Huyay ibn Akhtab ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacin Quba yazo ya ce masa yazo ya ganshi bai ce masa komai ba da ya koma gida bai isa gida ba sai wajen magariba da ya isa gida yarsa Safiya ummul mu'minin matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ita take wannan hikayar bayan ta musulunta bayan ta auri Annabi sallallahu alaihi wasallam tace sai ta ji babanta shine Huyay din Ibn Akhtab yana magana da dan uwansa dan uwansa yana ce masa yana tambayar shi Huyay shin ka ganshi yace eh yace shine ahuwa shine din annabin da muke tsammanin zuwan sa yace eh shine yace to ya za ka yi da shi yace gaba zan yi da shi har na mutu ba wani abu ne ya sanya shi haka ba illa hasada cewa dan me Allah zai aiko annabi ba daga cikin Yahudawa ba sai daga cikin Larabawa shi ko Allah madaukakin sarki yana raba falalarsa yanda yaso yana raba falalarsa yanda yaso me hasada ba zai taba samun hutu ba saboda shi dai Allah ba zai daina ni'imarsa saboda kana hasada ba yayin da ya ni'ima ba shawara yayi da kai ba dan kana hasada Allah ba zai daina ma wanda kake ma hasada ni'ima ba kullun da ƙara masa ni'ima zai kai kuma kullun ka sake ganin wannan ni'imar da ƙonuwa ranka da ƙonuwa zai dada cutar zuci zaka samu saboda haka sai ka je ka halakanka kai ta karewa shi kuma wannan yana ta dada ƙara ci gaba kaga in ka gara ma kai shiru gara ma ka dauke zuciyarka idan ka ga ni'ima halin annabawa da tarbiyar da Allah ya yi ma annabawa yayin da ka ga mai ni'ima to ka roki Allah daga cikin falalarsa Annabi Zakariya yayin da yake yana da bukata ta samun zuriya ya ga ga yar uwar matarsa har ta yi ciki har ta samu Maryam Maryam din nan har ta ce ta mayar da ita wato yantatta domin bautar Allah domin hidiman masallaci da ya in ya shiga wajenta ya ga ita ba annabiya ba shi ko lokacin yana annabin Allah amma sai ya ga abubuwa na karama da Allah ya yi mata ya kawo mata abinci ba tare da ta tashi ta nema ba qala ya maryam anna laki hada ya ke maryam daga ina kika samu wannan qalat huwa min indillah inna allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab daga wajen Allah ne Allah yana azurta wanda yaso ba tare da iyaka ba ba tare da gurgudu ba Allah ya ce hunalika da'a zakariya rabba anan take annabi zakariya sai ya roki ubangijinsa Allah kai wannan ni'ima
to ni ma rabbi habli min ladunka zurriya ba nu zurriya daga gare ka kana ganin ni'imar Allah ka san cewa Allah ne yake in ka gani ni'ima a hawajen me ni'ima ka san cewa Allah yana irin wannan baiwar to kai ma ba sai ka gar Allah kai ma ya maka wannan baiwar ba ka ne ma daga wajen sa sai Allah ya baka kaga sai ka huta maimakon ka tsira kan wato ka sanya idanka da zuciyarka akan ganin ni'imar da Allah ya yi ma wani kana gurin ta bushe ko ba za ta bushe ba to shi yasa nan Allah madaukakin sarki yake aibata su da wannan mummunan dabi'a da kuma cewar hasada su ba za ta hana Allah madaukakin sarki ya falalarsa ba الحكمة دا أكي نفي أتكون ونن آير دا الله تعالى يكتوا فقد آتنا آل إبراهيم الكتاب والحكمة الكتاب شيني النبتي دا رسالة الحكمة شيني إلمي يند أكي أيكي دا النبتي دا شيني أبند بأساني با واتو إلمي استنباطي إلمي فكه دا تكون أمرنن الله كفهمتي سنن أبند با أمبتيشي أتكون لتافن الله با دو من كي قياسي صحيحي akan cewa hukuncin abinda ba ambata ba ya dace da hukunci kaza wanda aka ambata a cikin littafin Allah wannan shine hikima ka sanya abu a daidai bigiran sa wanda yake wannan yana daga cikin baiwa da Allah ta'ala ya ma annabawa kuma wannan baiwa ita ce Allah madaukakin sarki ya ma malamai wanda suke sune magawadan annabawa su ma Allah yake ba su hikima na sanin wato yadda za a yi na sanin hukuncin abubuwan da ambatan hukuncin su bai zo ba a bayyane a cikin littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ta'ala ya ce fa minhum man amana bihi daga cikin yahudawa akwai waɗanda suka yi imani bihi da wannan falalar ta Allah da cewa Allah yana wannan falala suka huta su ba su hasada wa minhum man sadda an daga ciki kuma akwai waɗanda suke toshiya gabarin sa suke kawar da wannan falalar gabarin ta tabbata ga ma'abutan su Allah ta'ala ya ce wa kafa bi jahannama sa'ira to jahannama ta isa a makona ta isa mai kona wato mai kona waɗanda suka kafirta wanda suka zamanto kan cewar suna wato saddu suna kokarin kawar da falalar Allah da ni'imar sa alhali ko ba za su iya ba wato ita kanta ni'imar Allah ta'ala da ya ma annabi Ibrahim ba dai yahudawan ne ma suka yadda da ita ba wannan falalar ta Allah akwai wanda suka yi imani da ita sune waɗanda suke imani da wannan falala sune suka zo suke imani da annabi sallallahu alaihi wasallam suna ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke imani irin su Abdullahi ibn Salam irin su Sa'ad ibn Sa'aya irin su Thalabah bin Asad irin su Muhayriq daga cikin wato Yahudawa wanda suka musulunta tun farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam Madina sun yi imani da wannan falala ta Allah saboda haka da suka ganta ba ruwansu da kan cewar ta tabbata a cikin Yahudawa ne ko ba a cikin Yahudawa ba sai suka yi imani daga cikin su kuma akwai wanda yake ba ma kawai sun yi inkarin ta bane bal suna yaki da ita sune wato masu wanda suke inkarin Allah madaukakin sarki ya falalarsa a wajen wanda yaso to waɗannan kuma abinda zai yi maganin su shine wutar jahannama a cikin wannan akwai ban tsoro akwai tahdidi da kan cewar abin nan da suke yi kafirci ne kuma kafirci makomarsa shine konuwa a cikin wutar jahannama Allah ya kiyashe mu
innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat junuduhum badalnahum junudan ghayraha kullama nadijat junuduhum بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا
الله تعالى يا أنبتشي ساكوكون wanda ya kafirci ba ma kawai waɗannan yahudawa da suka kafirce ma Allah suka kafirce ma ikon Allah da falalarsa da yake yi ga wanda ya so ba ya duk ma wani wanda yake yayi kafirci Allah ta'ala yace innal ladina kafaru bi ayatina lalle waɗanda suka kafirce da ayoyinmu saufa nuslihim nara za mu shigar da su wuta kullama nadijat juluduhum ko yaushe fatun su wato fatun jikunan su suka kone suka kone baddalnahum juludan ghayraha sai mu musanya musu sai mu musanya musu waɗansu fatun na daban liyadhuqul azab domin su dandana azabar Allah innallaha kana azizan hakima lalle Allah mabwayi ne mai hikima wannan sifanta surar azabar rana alkiyama ce kuma wannan azaba matabbaciya ce ga duk wanda ya kafirta da ayoyin Allah kafirci da ayoyin Allah shine inkari da rashin yadda da abinda Allah madaukakin sarki ya saukar da kuma abinda ya inganta a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya karyata wata aya ta alqur'ani ko wani abu wanda yake sanin sa a cikin addinin musulunci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa larura ne a cikin addini ba zai boyu ba a ce mutum bai san wannan ba wannan ya kafirta to sakamakon wanda ya kafirta da ayoyin Allah shine Allah zai shigar da shi cikin wutar jahannama wutar din nan Allah ya riga ya halicce ta sannan Allah ya sifanta halin azaba a cikin ta cewa ita azaban nan a fata ce kuma a cikin wannan akwai bayani na abinda ilimi yanzu ya wato mutane yanzu suke gane shi kan cewa ji ɗanɗanan ji na jiki na zafi ko na sanyi a fata ne ba kashi ba ba nama ba fata ita ce take da wato a jijiyoyin da suke kai jin zafi zuwa kwakwalwa mutum ya ji zafi din a fata wajen yake shi yasa kaga wannan yana daga cikin abin da yake nuna cewa abinda alqur'anin nan yake kunsa abubuwa ne na ilimi wanda wani lokaci ilimin dan adam a lokacin da aka saukar da alqur'ani bai kai ya gano wannan ba daga baya abinda Allah ya so ya bude na ilimi daga cikin ilimin sa ga yan adam sai ya zamanto ya bude shi ya daga cikin abinda Allah ya bude mutane suka gane kan cewa fata ita ce take jin zafi take jin sanyi to Allah ya ce azabar wuta wato za ta za kafirai wanda suka shiga cikin wuta Allah ya kiyashe mu za su rinka dandanan zafin azabar a fatun su ne idan fatun suka kone ya zamanto kan cewa sun riga sun gama wato sun gama konuwa ba za su sake kuma wato sun riga sun zamanto babu su sun gama konewa to sai Allah ya sake halittar waɗansu fatu na daban a gare su amma dai ba fatun ne suke jin azabar ba su masu fatun ma'abuta fatun kafiran su ne suke jin azabar wato azabar ba za ta yanke ba liyadhuqul azab domin su ɗanɗana azaba innallaha kana azizan hakima Allah mabwayi ne ba abin da yake gagara Allah hakim kuma wato gwani ne ya san Allah a cikin hikimarsa ya san abin da yake zai fi isa matuƙa wajen tabbatar da abin da yake nufin ya tabbatar da shi Allah yana nufin ya azabtar da su Allah yana nufin su ɗanɗana azaba mai raɗaɗi don haka idan Allah ya tashi yin abu Allah zai yi shi wato da inganci zai yi shi da kyautayi Allah saboda gwanintar Allah maɗaukakin sarki ka duba ka gani a cikin gwanintar Allah cikin dukkan ayyukan Allah dukkan aikin Allah za ka ga akwai gwaninta to haka ma fa azabarsa a cikin azabar Allah akwai iyawa Allah ya iya yinta fa yawma idhin la yu'adhibu azabahu ahad wa la yufiqu wathaqahu ahad a wannan rana babu mai yin azaba irin azabar Allah a wannan rana babu mai ruko irin rukun Allah saboda haka azabar da Allah zai yi duk irin azaba da kake gani ta wahalar duniya ba za ka taba suranta irin azabar da Allah zai yi ranar alkiyama ba Allah ya kiyashe mu to kuma kamar yadda uslubin alqur'ani yake alwa'd wal wa'id idan aka bada tsoro kuma sai a kawo abin da zai faranta rai domin kada mutun ya ya'asu kada mutun ya yanke kauna da cewa ba zai samu wato rahmar Allah ba zai samu tsira ba to sai Allah madaukakin sarki ya nuna kan cewar ai abin bai riga ba a riga an gama ba ba a toshe maka dukkan kofa ba akwai mafita mafita shine imani da ayyuka na gari sannan sai Allah ya ce walladhina amanu wa amilus salihat su ko wanda suka yi imani suka yi aiki ayyuka na gari imani da Allah da manzansa a bisa yanda shikashikan imani suke kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana suka aikata ayyuka nagari aikata ayyuka nagari sune ayyukan da suka sune mutun yayi aiki da ya cika sharadin nan guda biyu ya zamanto akwai ingancin akwai ikhlasin niyya ayi dan Allah ba dan riya ba ba dan jiyar da aiki ba sannan kuma ayi aikin sharadi na biyu ya dace da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto akwai ikhlasi akwai mutaba'a saboda haka aikin da ya zamanto bai samu asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba komai yawan sa komai yanda kake ganin kensa idan dai aikin nan bid'a ne ba shi da asali daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam bai zamanto aiki nagari ba bai zamanto aiki nagari ba dalili ku shine fadin annabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda ya aikata wani aiki wanda al'amarin mu baya kan wannan aikin wato bai samu tushe daga cikin umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba to wannan aikin komamme ne ba karbabbe bane ga wanda ya aikata shi to wanda suka yi aiki suka yi imani suka aikata ayyuka nagargari suka aikata ayyuka nagari sanu dukhiluhum jannat da sanu zamu shigar da su aljannatai tajri min tahtiha al-anhar da koramu suke gudana a karkashin ta khalidin fiha abada suna masu dawama a cikin ta har abada domin wannan shine ainihin ni'ima ni'ima ya zamanto kanta babu gushewa yayin da kai tunanin ni'ima za ta gushe duk girman ni'imar sai ka ji wani sabon bakin ciki yazo sai ka ji wani sabon bakin ciki yazo ko mulki ne musamman irin mulkin mu na yanzu da zai zamanto kan cewa akwai lokacin karewar sa yayin da wanda yake Abuja ya tuna kan cewa to gashi nan fa 2011 za ta zo zai dawo yayin da wanda yake gidan gwamnati yaga 2011 ta zo zai fita to duk jin dadin mulkin sai ya ji wani sabon bakin ciki yazo to banda aljanna ba haka take ba shi yasa Allah yake fada khalidina fiha abada madawama a cikin ta har abada ba za su taba tunanin cewa yau ga wata rana za ta zo a ce wannan jin dadin ya kare ba inna hadha la rizquna ma lahu min nafad wannan shine arzikin mu babu karewa a gare shi to wannan shi zai tabbatar da ainihin ni'ima jin cewa ba zai kare ba za ka taba ma tunanin cewa zai taba karewa ba to wannan shine ainihin wato ni'ima bi ma'ana al-kalima Allah ya ce za su dawo mu a ciki har abada lahum fiha azwajun mutahhara kuma kari akan wannan ba wai kawai za su zauna a cikin ni'imar su kade suna ni'imtuwa ba suna da mataye waɗanda suke tsarkaka wato suna da abokan zama wanda ɗabi'ar su tana buƙatar ta namiji a bisa ɗabi'ar halittar sa yana buƙatar mace a bisa halittar ta tana buƙatar namiji yana daga cikin ni'imar Allah da ya sanya mana wato maza ya sanya mana mata ya sanya musu maza litaskunu ilaiha domin ku nutse zuwa gare su domin shine zai sa ka zamanto kan cewa ka nutsu amma an kai kadai ne kana zaune tilo kamar kare duk ni'imar da zaka samu ba za ka samu ni'ima ba za ka ji ta cika ba saboda haka cikin ni'ima ya zamanto kan cewa akwai abokan zama wanda za ku zauna tare ya zamanto kan cewa kun yi farin cikin tare kun ji dadin tare kuma sannan Allah ta'ala ya sifanta waɗannan mata da cewa tsarkaka ne mutahhara kamar da ya gabata a suratul baqara an ce tsarkaka ne da kuma suratul ali imran ma azwajun mutahhara ya gabata gare mu abinda ake nufi da tsarki din nan tsarki zahiran wa batina tsarki na zahiri shine tsarki daga dukkan abin da yake saba halitta dukkan abin da yake wato saba dukkan abin da yake wato nakasta halitta ko kamar kuturta ko kamar muni ko kamar haila ko kamar majina ko kamar kazanta ko kamar warin jiki duk babu wannan ba za ka kalla ka ce kai ina ma dai bakin ba haka yake ba ina ma dai idan ya dinfu wannan girma babu wani abu na aibata halitta a ciki da kuma na janibi na biyu na tsarki daga miyagun dabi'u tsarki daga miyagun dabi'u ba tsiwa ba tsiwa ba girman kai ba rashin kunya ba rashin godiyar Allah ba mita duk wata sifa wadda take ake ki Allah ya tsarkake su daga gare ta duk wanda siba wanda ake ki Allah ya tsarkake su daga gare ta to a cikin wannan hali za a zauna saboda haka duk abin da rai yake so rai ya samu sakamakon imani da kyakkyawan aiki sannan Allah ta'ala yake wa nudkhiluhum dhillan dhalila kuma mu shigar da su inuwa mai inuwan tarwa Allah ya sifanta aljanna da inuwa saboda inuwa tana da ni'ima ta daban shine ni'imarta ta bada damar samun haske amma kuma hasken zafin sa tayi maganin haske tayi maganin zafin sa domin haske yana kana da buƙatar samun haske amma kuma in aka ce ba za ka samu haske ba sai da zafi kaga an samu tawaya a cikin ni'ima in kuma aka ce za ka samu sanyin amma kuma babu haske an kare maka masdarin sa inda zafin yake zuwa da hasken ya zamanto ya kare da zafin da hasken kaga sai ya zamanto kan cewa akwai inuwa amma akwai duhu to wannan ma akwai tawaya to amma Allah sai ya sanya shi ya zamanto inuwa ita kuma inuwa a dabi'arta za ta kawo sanyi amma ba za ta hana haske zuwa ba kuma Allah ya sifanta inuwa da cewa zalil mai inuwantarwa wato mai ni'ima inuwa tafi komai dadi tafi fanka tafi air condition dadi sannan kuma a wani wajen Allah ta'ala ya sifanta inuwa da cewa wa dhillum mamdud inuwa wadda take wato shimfudadda baka ganin iyakarta mai tsawon gaske ka san babban tashin hankali kaga inuwa kana cikin inuwar hantsi kaga zawaliya kusan zuwa ka ja dardumar taka ka matsu bango domin ya zamanto kar ta zo amma dole sai ta zo sai rana ta zo inuwar ta kare karewar inuwa yana da wasanya wani bakin ciki na daban ga wanda suka saba zaman abinan zaman karkara da kuma irin zaman da kafin ya zamanto kan cewa gari ya zamanto ana sanya air condition da sauransu kowa ya san irin yadda kimar inuwa take to aka ce wa dhillin mamdud inuwa wacce take shimfudadda ba ta da iyaka ka san wannan sifar bayani ne sifar ni'imar ta a wani waje kuma Allah ta'ala ya sifanta cewa inuwar iri-iri ce fi zilalin innal muttaqina fi zilalin wa uyun masu tsoron Allah suna cikin inuwoyi wato inuwa ce daban-daban inuwa ce daban-daban domin ko anan mun san kan cewa inuwar mangoro daban take da inuwar darbejiya daban take da inuwar cediya saboda haka kowace inuwa tana da ni'ima irin tata kuma Allah madaukakin sarki da ya halicci waɗannan inuwoyi din ya sanya mu muke jin bambancin nasu a nan duniya a lahira yana da abin da yake yafi sama da haka saboda haka a yanzu mun san dadin inuwar mangoro to inuwar da Allah zai yake da ita inuwoyi daban-daban da Allah yake da su na aljanna irin na mangoro da kuma irin wanda ma suka fi na wannan wanda ma bamu sani ba su ne wato suna da yawan da kuma ni'imar da ke cikin da ni'imar da za ta sa wato a nutsuwar zuci a cikin zukatan waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya shigar da su aljanna Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikin su
inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an ta'khudhu bil-'adli inna allaha ni'ma ya'idhukum bih inna allaha kana sami'an basira
to wannan yankin wani sabon maktsa'i ne Allah madaukakin sarki ya ambaci ka'idodin gina al'umma ka'idodin yadda al'umma za ta ginu domin yanzu musulunci ya samu gari an haife shi a matsayin al'umma an haifi al'umman musulmi to ta yaya za a yi a gina al'umma wadda za ta zamanto daban da la'anannar al'umma da Allah ya ambaci sifofinsu don bayan Allah ya ambaci yahudawa da irin yadda sun sami ilimin littafi amma kuma suka musanya shari'a da bata suke yi ma mutane hasada suke suka ga addini suke tsiwa da harshensu wajen magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke fifita tafarkin mushrikai akan tafarkin mu'minai suke imani da jibtu da tsagutu suke yin hasada ga ni'imar Allah da falalarsa ga wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su duk waɗannan sifofi da Allah maɗaukakin sarki ya ambata miyaguna su tare da suna da ilimin littafin Allah to shine Allah ya kawo mana abinda zai raba mu da su zai samu wa bamu zo mun zamanto tamkar su ba shine al'amarin amana yahudawa amana Allah maɗaukakin sarki ya ba su shi yasa ne ma a cikin littafin su suke ambatan covenant alƙawarin Allah cewa sun yi alƙawari da Allah in suka kiyaye nasu Allah zai kiyaye nasu wa aufu bi ahdi ufi bi ahdiku ku kiyaye alƙawari na ni ba zan kiyaye naku alƙawarin wannan a cikin tarihin yahudawa sun san wannan sosai kuma ba wani abu ne ya sanya su suka zamanto wato tsinuwar Allah ta hau kansu ba illa rashin bada rashin riko da amanar da Allah madaukakin sarki ya ba su saboda haka sai Allah ya ambaci al'amarin amana da cewar riko da ita shine abin da zai bambanta mu da Yahudawa Allah ta'ala ya ce inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha Allah yana horonku yana umartanku da ku bayar da amanoni ga ma'abutanta ga masu ita wa idha hakamtum bainan nas idan kuma kuka zo hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adl Allah yana umartanku da ku yi hukunci bisa adalci ku yi hukunci da adalci inna Allah ni'ma ya'idhukum bihi Allah lallai madalla da abin da yake muku wa'azi da shi na cewa ku riko da amana din nan inna Allah kana sami'an basira lallai Allah ya kasance ya tabbata mai ji masani wannan ayar an ambata daga hadithin Abdullahi dan Abbas cewa ta sauka ne a lokacin fathu makka lokacin da aka yi fathu makka a makullin ka'aba yana hannun banu shaiba Uthman ibn Talha ibn Abi Talha Uthman ya dauko makullin nan ya danka shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude ka'aba ya shiga cikin ka'aba a kewaye da ita akwai gumaka masu yawa ya rinka nuna su da sandansa yana cewa ja'a al-haq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa sai gunki ya fado ya rushe da hoton annabi Ibrahim yana rika da kyauro na yin na wato yin wato yin cankecewar ayi wannan kokar ayi na wato caca suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace ƙarya suke sun san annabi Ibrahim bai yi wannan ba ya shafe dukkan waɗannan hotunan da ke cikin ka'aba da ya fito daga cikin ka'aba sai ya fito yana karanta wannan aya sayyidina Umar yace ban taba jin an ya karanta ta ba sai lokacin sai na san Allah ya saukar masa da wannan aya ne yace inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl sannan ya kirawo Uthman ibn Talha ibn Abi Talha da Shayba ibn Uthman ibn Abi Talha yace hudaha ya basu mukullan ka'aba khalidatan talida la yanzi'uha minkum illa zalim ku rike waɗannan mukullai na ɗakin Allah suna da madawwama a hannunku har abada ba mai kwacewa daga hannunku sai azzalimi domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana fitowa daga cikin ka'aba sai Abbas ibn Abdul Muttalib wanda yake shine shugaban Banu Hashim shike da as-siqaya shayar da al-hazairuwa sai yace bani ya rasulullahi bani mukullin sai ka hada mun alfarmar kula da ɗakin Allah mukullin ɗakin Allah na hannuna kuma ni ne da kula da shayar da al-hazairuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mika ta ga Talha ga Uthman ibn Talha da kuma dan uwansa Shayba ibn Uthman yace ku karba har abada yana hannunku wanda ya nuna yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wato ahlul wafa ma'abucin cika alkawari da kan cewar mulki da samun wato da samun wurin zama baya rudarsa da umarnin Allah domin idan da kamar a ce mulki yana rudarsa da sai ya zamanto ya tattara ma Bani Hashim dukkan abinda zai ba su alfarma har abada domin Quraysh suna da ma'afir suna da ayyuka da kowane gida yake takama da shi sun rarraba ayyukansu as-siqaya tana hannun Banu Hashim shayar da al-hazai as-sidana kula da ɗakin Allah mukullin ɗakin Allah yana hannun Banu Shayba ar-rifada kula da wato tattara dukiya da idan al-hazai sun zo bukata ta samu wani guzurinsa ya yanke ba zai iya komawa gida ba dukiyar da ake daukowa a bashi daga ciki tana hannun Banu Naufal al-mashura shawara inda ake zama a ɗakin shawara shi ma sun bayar da shi ga wani gida sifara idan za a tura ambasada wanda ake turawa bako yana hannun Banu Adi gidan su sayyidina Umar kenan yaki inda ake daura tutar yaki wanda za su rike tutar yaki suna hannun Banu Asad abin nan kula da wannan kibiyoyin da ake yin cinke da su ɗan cinke da ake zuwa a tabbatar da hukunci akan wa hukunci zai hau akai ga akan wa hukunci zai hau yana wajen Banu Suhum Banu Saham kowanne gida akwai abin da ya zamanto yana da shi diya kudin diya wanda yake idan diya ta hau kan wani bakuraishi ana nema a nemi taimako inda za a kafa asusun biyan diya yana hannun Banu Tayyib gidan su Sayyidina Abu Bakar kowa akwai abin da wannan suna da tsarin nan tun a jahiliya da musulunci yazo kaga ya nuna riƙewar mukulli yana hannun Banu Shayba bisa hukuncin jahiliya to da amma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba daga hannun Banu Shayba sannan ya danka shi a hannun wakilan su yace ku karba wannan ya zamanto hukuncin musulunci musulunci ya tabbatar da cewa wannan abin yana hannun su kuma har yau har gobe suna nan a abin nan Banu Shayba suna nan gidan suna nan wanda mukullin Ka'aba yake hannunsa yana nan gidansa a nan Makka abin nan Hayy Zahir ake cewa wajen yana nan gidansa anan yake kuma yana daga cikin zuriyar wannan Banu Shayba din Banu Talha ana ce masa At-Talahi nisba zuwa ga su wato Talha ibn Abi Talha wannan musulunci ya kiyaye wannan to ba wani abu ne yasa ake wannan ba illa kiyaye amana wato Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana umartar ku kuma yarda amana ku bayar da ita ga ma'abutanka wato shi wannan mukulli amana ne a hannun wannan kabila to ku mika ta zuwa gare su ba dan kun samu mulki sai ya zamanto kan cewa kuma kun rusa wato kun yi kwace kun kwace haƙi daga wajen mai haƙi ba ita al'amana abinda ake nufi da amana shine abinda ake bayar abinda wani zai zo ya baka kanka ajiye masa in ya nema ka dawo masa da ita babbar amana ita ce amanar Allah babbar amana kenan babbar amana ita ce amanar Allah addinin nan gabaki daya amana ce daga Allah inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan Allah yace mun bijirar da amana ga sammai da kasa da duwatsu sai suka ki su dauka suka ji tsoron daukan wannan amana wa hamalaha al-insan mutun ya dauki wannan amana micece amanar shine Allah zai umarce shi zai hana shi kuma zai bi Allah idan ya bi Allah Allah ya masa kyakkyawan sakamako in ya saba ma Allah Allah ya masa ukuba mutun yace ya ji ya biya ya karba to cika wannan amanar ai riko da addini amana ce tawaye wannan amanar ta Allah ce sannan duk da wannan aya malamai suna cewa ta sauka akan masu mulki ne saboda munasabar yadda ta sauka Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce masa Allah ya umarce ku da kuma yadda amana ga ma'abutanta saboda haka tamkar ana ce ma masu mulki in aka ba ku mulki an ba ku amana saboda haka kuma yadda haƙƙi ga masu haƙƙi shine haƙƙin ruku wato yin mulki a bisa adalci da riba da wato ba mu mutane abin da yake yake nasu to wannan nauyi ne akan wuyan masu mulki shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta mulki da amana yace ya abadhar innaha amana wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha yace ita wannan mulkin da kake gani amana ce amma rana alqiyama kunya ce da nadama sai dai ga wanda ya karbi mulkin da haƙƙin sa ya dauki wannan amanar da haƙƙi shine ya zamanto ya samu mulkin bisa haƙƙi ba bisa coge ba bisa abin nan a sayan ƙuri'a ba bisa abin da Morris iwu yayi ba na coge wajen ƙuri'a wannan baka karbe ta da haƙƙin ta ba ka samu mulki bisa haƙƙi da adalci wa adda alladhi alayhi fiha kuma ya bayar da abin da yake a kansa abinda aka ce nasa ne ya bayar da shi abinda aka ce haƙi ne akan sa lalle ya bayar da shi to wannan shine ranar alkiyama mulki ba zai zamanto masa kunyata da nadama ba saboda haka nauyi ne to duk da yake wannan zahirin wannan ayar akan masu mulki ne amma kamar yanda malaman tafsiri suka ce bata tsaya akan su ba kawai shi yasa ne ma wajen amana din Allah yayi itlaqi yace inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umarta ku ya ku mu'minai ku bayar da amana ga amanoni ga ma'abutansa amma wajen hukunci sai ya kebance masu mulki yace wa idha hakamtum bainan nas idan kun zo hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci domin ita amana ko kana da mulki ko baka da mulki akwai amana da aka dora maka sauke ta domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowannan kuma kiyayi ne kuma kowa za a tambaye shi akan kiwon sa yace al imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi mai mulki shugaba makiyayi ne za a tambaye shi akan kiwon sa wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha mace makiyayi yace a cikin abin da ke cikin gidan mijinta wa mas'ulatun an ra'iyatiha za a tambaye ta akan kiwon ta wal abdu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi bawa a cikin dukiyar ubangidansa shi ma makiyayi ne za a tambaye shi wa kullukum ra'in dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa wannan wanda aka ambata guda uku ba su ne kawai makiyaya ba ala sabilil mithal ne ya fada sai ya ce sai ya kawo da wawul at kai kowannan kuma makiyayi ne wa mas'ulun an ra'iyati za a tambaye shi akan kiwon sa malami dangane da dalibai da yake koyarwa malaman makaranta amana ce ƴaƴan mutane ƴaƴan musulmi da suke gaban ku kaga malami ya ba zai tashi zuwa makaranta ba sai sauran period daya in yazo ya zauna ya kyale dalibai suna ta wasa suna ta bacci ko daukan chalk din ba zai yi ba haka zai yi yau da gobe dalibai su zo za su yi jarabawa sun gama primary school ba su iya rubuta sunan su ba waye to zarta amana shi malami likita amana aka dora masa ana biyan sa akan ya biya bukatar akan ya duba marasa lafiya an je an ce zai fara clinic karfe 5 ya zo asibiti ba sai karfe 5 da rabi ba zai shiga clinic din ba sai ya zauna ya sha shayi ya karanta jarida yayi hira saboda haka ga mutane can wajen mutum 50 sun yi layi ba zai je ya zauna a office ba sai karfe 6 da rabi karfe 7 nayi 7 da rabi sai ya ce ya gama mutum 50 suna jira mutanen da ya gani ba su mutum 7 ko 8 ba sai ce sauransu tafi sai gobe idan wani yana ya gamu da larura ta zaman to sanadiyar ajalin sa wannan likitan yana da nauyi akan rasa lafiyarsa saboda ya tozarta amana kullukum kowa yana da amana wa mas'ulun an ra'iyati za a tambaye shi akan amanar sa to Allah ya ce inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umartar ku da ku bayar da amanoni ga ma'abutan su wato in ba ku so ku zamanto tamkar Yahudawa domin abinda suka tozarta kenan sun tozarta amana sun ha'inci amanar Allah suka zamanto yanda suka zamanto tsinuwar Allah ta hau kansu to mu ma musulmi in dai ba za mu kiyaye amana ba to mu ma tsinuwar Allah za ta hau kanmu farkon kuma abinda ake daukewa a cikin zukatan mutane shine amana dan haka mu kiyayi tozarta amana domin in aka dauke amana daga cikin zukata to babu sauran addini babu sauran imani annabi sallallahu alaihi wasallam yace la imana liman la amanata la babu imani ga wanda bashi da amana yana daga cikin amana abinda kuma mutane suke kawo maka ka ajiya idan mutun ya kawo maka ajiya kai amintacce ne wajibi ne ka bayar da amanan nan daga cikin abinda yake fin komai halaka mutane ranar alkiyama abinda yake fin komai sanya mutane su fada cikin wutar jahannama akan sirat abu guda biyu ne kamar yadda zuwa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amana da sada zumunci su ne suke kan sirati suke dauke waɗanda suka tozarta su duk wanda ya tozarta zumunci ko ya tozarta amana ya ha'inci amanar da aka bashi to wannan tana nan tana jiran sa akan sirati ita ce za ta sabbaba masa zamewa ya fada cikin wuta kuma ka san sirati in ka zame kasance wuta ne babu wani abu in ba wuta ba to sannan Allah ta'ala ya ce kuma idan kuka yi hukunci tsakanin mutane ya kuma abuta hukunci ku yi hukunci da adalci adalci shine daidaitawa hukunci da adalci abu biyu ne shine kai talaki wato ka cafi hukuncin kai hukunci da gaskiya ka ce ga hukuncin wane abu kaza shine ya tabbata a gare shi na biyu ka sadar da haƙƙin da kai hukunci da shi ga mai haƙƙin dole sai an hada abubuwan guda biyu amma kai hukunci kace ka fada amma ba kai tanfizi ba wannan ba hukunci bane shi yasa ne ake cewa alkali a wajen shari'a ake ce masa munaffidhun bi shar'i lil ahkami lahu niyabatun anil imami munaffidhun bi shar'i mai zartarwa munaffidhun bi shar'i lil ahkami mai zartar da hukunce da shari'ar Allah shine alkali shine zai tabbatar ya san hukunci yayi hukunci da shi sannan ya zartar da shi wato ma'ana sai ya tsaya ya tabbatar da kan cewa an zartar da shi ba kawai yace nayi hukunci shikenan ya kyale ba a'a dole sai ya tsaya akan ya tabbatar an zartar da shi to idan kuka yi wannan adalci dole ya hada abubuwan guda biyu ka ba ma mai ka tabbatar da haƙi ga mai haƙi sannan ka ba mai haƙi haƙin sa babu abin da ake nufi da adalci shine yin hukunci da abin da Allah ya saukar waɗansu sun yi kokari su kawo adalci ta hanyar tunaninsu na dan adam da dokoki da suka sanya amma ba zai taba yuwa ya zamanto kan cewa ya zamanto adalci 100% ba saboda yawanci dole zaka samu masu yin wannan hukuncin mutane ne yayin da suka tashi rubuta suna da soyayyen ransu idan yan gurguzu ne za su ce babu tsinanne a bayan kasa irin dan jari hujja in yan jari hujja ne za su ce babu lalatacce irin wanda yake bashi da kokobo sai dai ma'aikaci ne shi sai dai aiki kullun rigimarsa da masu hannu da shuni masu jari saboda haka duk dokar da za su yi maslahar su suke duba ba sa duban maslahar ma'aikaci in mata ne abinda suke tunani kawai a yi abinda yake zai tabbatar da mace ita ce kawai a sama namiji shine a ƙasa kowa idan ya ce zai yi hukunci dole yana da hawa da zai kare ba abinda yake tabbatar da adalci in ba hukuncin Allah ba hukuncin Allah shine adalci shi yasa Allah ya aiko annabawa Allah ya ce laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan li yaquma an-nasu bil qist Allah ya ce mun aiko da manzanninmu muka saukar musu da littafi da kuma ayoyi mabayyana domin mutane su tsaya da gaskiya domin mutane su tsaya da adalci al qist da al adl din ma'anar su daya adalci ba zai tsayu ba sai ta hanyar annabawa hukuncin annabawa shine kadai wanda yake zai kawo adalci saboda haka ma'anar hukunci da adalci shine ai hukunci da shari'ar Allah Allah ya umarci dukkan mai hukunci ya hukunci da shari'ar Allah in ba za ka yi hukunci da shari'ar Allah ba ka je ka dauki hukunci to ka daukan maka kanka gamman da babu wanda zai iya sauke maka shi inna allaha ni'ma ya'idhukum bih sannan Allah ya ce ma dalla da abinda Allah yake muku wa'azi da shi Allah ya muku wa'azi da ku yi riko da amana ma dalla da wannan wa'azi shi kansa Allah jalla wa ala yake yabon wannan hukunci da yayi wanda yake nuna kimarsa yake nuna muhimmancin sa a cikin rayuwarmu wasiya da riko da amana da hukunci da adalci domin shine ainihin sinadarin gina al'umma dukkan al'umma idan ya zama tokan cewa babu kiyaye amana to wannan al'umma ba inda za ta je ka duba ku ga halin da muke ciki mana tozarta amana ne ya kawo mu halin da muke ciki yanzu ilimi ya lalace lafiya ta lalace hanyoyin mu suka lalace dukkan wani abu dabi'a ta lalace tarbiya ta lalace kuma ya lalace saboda me saboda an tozarta amana idan kai mai mulki ne kana takama da kan cewa kana da mulki kana da dabara zaka tozarta amana to shikenan sai kaga Allah ya sallada karamin ma'aikaci a kanka yayi maka khiyanar da zata rusa mulkin naka ko kuma kai kana takama kai mai kudi ne ka sha ka tara duk abin da kake bukata idan sha'anin lafiya ne zaka iya tashi sama zaka iya tashi ka fita ka je wata kasa kana da generator kana da makaranta a ta kudi da zaka je ka kai yayanka dan ma al'umma ke waye da kai ta rushe wannan bai dame ka ba to shikenan sai kaga an zo an yi maka ha'incin da zai zama to kan cewa kana da baka da lafiyar za a tashi a fita da kai din ai maka ka hadu da alha'ini wanda zai tozarta amana ya je ya koye wani abu kamar abin da ya faru da wani wai wani mutum ne an kawo mace mara lafiya asibiti daga cikin asibitocin garin nan ba za a iya daukanta a shigar da ita tana nakuda ba za a iya daukanta a shigar da ita cikin asibitin ba wanda yake da kujerar da ake turawa mukullin wanda yake hannunsa yayi tafiyar sa gida ko bai ban kullin a hannun kowa ba aka nemi mukullin aka rasa matan nan ta gama zubar da jini ta mutu ana tozarta amana kenan to sai Allah ya sallada maka kana ganin abin da kafi karfi Allah ya sallada maka wani ya tozarta amana tunda kai ma tozarta amana kai inda ka kai sai Allah ya sanya wani wanda zai tozarta amana ya yi maka azaba ta wannan hanyar saboda haka Allah da ya ce mana mu kiyaye wannan yake yabon kansa yake yabon wannan umarni ya cewa madalla da wannan umarni da Allah ta'ala yayi na kan ku cika amana dan ya san cewa abin da zai sanya mu rayuwa mai ma'ana kenan idan ya zamanto cewa kowa yana kiyaye amana kowa yana yin abin da yake kansa sannan kuma ya zamanto ana hukunci da adalci da kawar da zalunci shine zai sa daula da mulki ya tabbata mulki baya tabbata in akwai zalunci komai yawan sallan masu sallah idan a cikin mulkin su ba sa adalci mulkin su ba zai dawoma ba ba inda zai je amma koda suna kafirci kamar yadda malamai suke faɗa daga inji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya shahara a cikin maganar malamai cewa Allah yana barin daula wadda take kafira idan mai adalci ce amma Allah baya barin daula wadda take musulma idan mai zalunci ce saboda haka kaga abin da zai sanya mu mu tabbatar da adalci a cikin rayuwar mu to hakika ko wannan madalla da shi shi yasa Allah madaukakin sarki yayi bi wannan hukunci sannan kuma yace inna Allah kana sami'an alima lalle Allah mai ji ne Allah yana ji duk abubuwan da suke faruwa yana ji kuma masani ne ya san duk abin da yake faruwa ya san asirin mu ya san abin da zai inganta rayuwar mu shi yasa ya mana wannan umarni dan haka ɗan uwa lalle mu kiyaye amana kuma mu lura fa cewa amana din nan ba ga masu mulki bace sau da yawa sai ka ga mu mabiya mun zo mun sanya faifan masu mulki sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza mu sai mu manta mu abinda muke na tozarta amana domin inda mu mun kiyaye amanar Allah zai ba mu shugabanni wanda za su tsare amana amma yayin da muka tozarta ta sai Allah ya ba mu shugabanni wanda za su zamanto su ma beraye masu sata masu ha'inci masu yaudara da sauransu saboda mu ma wannan halin ne yake tare da mu saboda haka lalle mu canza in muka canza sannan musamman yanzu da ya zamanto kan cewar tsarin zamantakewa ya sanya mu muna da damar da zamu zabi shugabanni sai mu zabi wanda muka san kan cewa shi zai cika amana domin farkon tozarta amana shine a bayar da al'amari a miƙa mulki ga wanda basu tance shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza duyyatil amana fantadhir as-sa'a idan aka tozarta amana to ka saurari tashin alkiyama suka ce ya rasulullah kaifa tadhi'u al-amana ya za a tozarta amana yace idza wussida al-amru ila ghairi ahlihi idan aka jingina al'amarin mulki ga wanda sune ba ahlin sa ba wanda basu cancance shi ba to yanzu kaga aka jingina mulki ga wanda bai cancance shi ba wa zamu ai kanmu zamu zarga domin muna da damar kan cewa mu zabi wanda yake muka san kan cewa mai cika amana din ne muna gani fa idan za a dauki mutum aiki sai a ce sai ya kawo jerin gwanan ayyukan da yayi abin da ake kira asirar zatiya CV ko da ake fada ko profile ko resume ko madai da sauransu da yan boko da suke fada curriculum vitae kaga za a ce ga abin da kai kuma kowanne za ka fada a wajen ka zauna a ma'aikata kaza daga shekara kaza zuwa kaza a wannan ma'aikata kayi kaza da kai ne akai kaza da kai ne akai kaza kaga tunan za a gane a ga kan cewa a wannan ma'aikaci ne wannan yana da gogayya wannan yana da sanayya amma mu ko yanzu ba sai ga mutun yazo zai mulki din mu ne zamu bashi kamar wanda yazo zai nemi aiki ne ma'aikatar sai za ta ba su aiki za a yi masa interview to wanda suke zuwa za su yi takara tamkar mu ne mu zamu dauke su aiki saboda haka ya kamata mu nemi mu san su wane ne su me suka yi yayin da suka zamanto dan majalisa a waje kaza me suka yi yayin da suka zamanto a wakili a waje kaza me yayin da ya zamanto ma'aikaci a wajen kaza me yayi yayin da ya zamanto commissioner a waje kaza me yayi yayin da ya zamanto farm secretary me yayi a ga wayannan bayanan daga wannan sai kai amfani da hankalinka da basirar da Allah ya baka ka tantance ka ga waye ma'aikaci waye zai iya cika amana waye kuma zai tozarta amana idan muka yi wannan shine ainihin muka ci gaba a cikin al'umman mu shine ainihin muka san ciwon kanmu shine muka san kan cewa ba za mu tozarta amana ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu cewa idza wussida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'a idan aka jingina al'amarin mulki ga wanda ba ahlin sa ba to ka saurari sa'a al-kiyama an tozarta amana dan haka indai muna so mu cika amana kada mu tozarta ta to mu dauki matakan da zamu bayar da amana zamu jibinta lamarin shugabanci da jagorancin al'umma ga wanda ya dace da ita ga wanda ya dace daga cikin matakan shine zamanto muna da mu zamanto ala basiratin min amrina a bisa basira muke yin abubuwan mu kuma wannan shi zai sanya wato a dukkan wani dan takara da dukkan wani wanda ya samu aiki ya zamanto kokari yake yaga kan cewa yayi wani abu dan ya san akwai ranar hisabi akwai ranar da zai dawo yana neman mulki za a tambaye shi me kai idan ya zamanto kan cewa mutane sun samu wannan wato fahimtar wannan wayewar wannan masaniyar to addinin mu shi zai bamu wannan yan uwa musulmi addinin mu shi zai bamu wannan wayewar kuma ya kamata mu musulmi mu zamanto mu ne jagora a cikin wannan kasar wajen kawo wannan canjin wajen kawo wannan ci gaban na wayewar siyasa da zai zamanto kan cewar mun san wanda ya cancanta a bashi amana da wanda bai cancanta a bashi amana ba Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisantar ta zamu yi addu'a a wannan sa'a ranar alkiyama a ranar juma'a tana daga cikin sa'a karshe ta ranar juma'a Allah madaukakin sarki yana karban addu'a muna roƙon Allah madaukakin sarki bayan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله كافي من ذنوبنا الله كافي من كراكرمو الله كشريمو دشريرك كي رؤو دحنايمو الله كبامو الله كبامو شواغبني ما سو عدلتي الله كبامو إنغنتتشم ما سو ملكي الله كبامو إنغنتتون وكيلة أتكم ملكي كسمو يا رب العالمين الله كبامو الله كبامو شواغبني جاغورورين وانا الأمة ما سو توسي ما سو رؤو دعمانا يا رب العالمين الله منا روك أنك كإنغنت أدينمو الله كدوكك وانا أديني نامو Allah ka taimaki addininka Allah wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu wanda ba su da aiki Allah ka ba su wanda suke cikin rashin lafiya Allah ka tashi kafadun su wanda suka mutu Allah ka yafe musu Allah ka gafarta musu haska kabarin su ya rabbal alamin Allah mu kuma idan ka dauki rayukan mu Allah ka karbura mu a cikin imani Allah ka sanya karshen maganar Allah ka sanya karshen kalmar mu ta zaman to la ilaha illallah Allah idan ka shigar da mu kabari Allah ka haska kabarin mu Allah ka yalwata mana a cikin kabarurukan mu Allah ka shiri matan mu ka shiri zuriyar mu Allah ka jikan iyayen mu ka gafarta musu Allah ka shiri Allah ka jikan malaman mu ka gafarta musu Allah ka shiri malaman wannan al'umma Allah ka shiri shugabannin wannan al'umma Allah ka shiri samarin wannan al'umma Allah ka shiri mata a cikin wannan al'umma Allah ka zamanto gatan su Allah masu rauni a cikin wannan al'umma Allah ka zamanto gatan su Allah ka karfafa su Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka sanya albarka a cikin wannan damuna ta mu Allah ka sanya albarka a cikin mudun awan mu da girbin da za a yi ya rabbal alamin Allah ka ije mana dukkan bala'i da musiba da fari da kwari a cikin wannan damuna ta mu ya rabbal alamin Allah ka sanya mana albarka a cikin rayuwar mu ka ba mu zaman lafiya ka ba mu kwanciyar hankali ka inganta imanin mu da addinin mu ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka ba mu wadata Allah ka ba mu wadata da kwanciyar hankali ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin